أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهاكا ينقوى إن إيمانا قيسوا تأدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 6 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 6 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Za mu tashi darasi na 3 a cikin tafsirin suratul Ahzab a wannan masallaci na gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi. A darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen aya ta 5, wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi kan aya ta 6. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da za mu karanta. Allah ya albarkaci rayuwarmu, Allah ya mana albarka. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. خوفا كان ذلك في الكتاب مسطورا
الله سبحانه وتعالى يتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الله يتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shi yafi cancanta ga mu'minai fiye da kawunansu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancantar mu'minai su kaunace shi su so shi su fifita umarninsa da haninsa akan kansu su kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama da yadda suke kaunar kansu su so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama da yadda suke son kansu su girmama annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sama da yadda suke girmama kowa sama da yadda suke girmama komai su bi umarnin Allah su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama da yadda suke girmama umarnin kowa shine yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancantar mu'minai fiye da kawunansu wa azwajuhu ummahatuhum Allah yace sannan kuma matansa iyaye ne a gare su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'minai ne duk wani mu'mini da yayi imani da Allah da ranar alkiyama yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo to dole ya yarda cewa duk wata matar annabi sallallahu alaihi wasallama to uwa ce a gare shi saboda haka wa azwajuhu ummahatuhum Allah yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah wato ma'abuta dangi na zumunta sune sashin su yafi cancanta da kusanci da sashi sama da wasu da ba su ba a cikin littafin Allah sama da mu'minai da kuma muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in za ku aikata wani alheri ne ga masoyanku cikin mu'minai kana zalika fil kitabi mastura wannan ya kasance abu ne rubutacce a cikin littafi na lauhul mahfuz wannan ayar tana da gabobi masu yawa gaba ta farko a cikin ayar tana nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wajen kowane mu'mini duk wani wanda yayi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ya nuna mana cewa ya darajanta annabi sallallahu alaihi wasallama sama da yadda yake darajanta kowa sama da yadda yake darajanta komai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama da yadda yake kaunan kowa sama da yadda yake kaunan komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata a cikin hadisi ingantacce yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in manzo Allah yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba ɗayan ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai na zama ni ne mafi soyuwa a gare shi yafi so na yafi kauna na sama da yadda yake kaunan kansa sama da yadda yake kaunan iyayensa sama da yadda yake kaunan ƴaƴansa sama da yadda yake kaunan dukiyarsa ma'ana shine ki ji cewa a matsayinki na musulma zaki iya bata ma kanki rai ki yi abin da baki so dan ki yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so ki ji cewa in har aka yi aware tsakanin son zuciyanki da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko umarninsa to zaki bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ki kauce ma son zuciyanki shine yace a hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya zama son zuciyansa yana bin abin da nazo da shi ne sannan kuma ki jima ranki cewa idan uwa ce ko uba ko da ko miji ko kawa ko wani masoyi ko wata masoyiya za ku iya yin aware da ita ku raba gari da ita saboda ta yi aware ta raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ki yadda a ranki cewa duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba hanya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cewa ke ma a shede kike da ku raba hanya da shi ko dukiya ce zaki samu amma ba zaki same ta ba sai ta hanyar da manzon Allah baya so sai ta hanyar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama baya so to ki ji maranki cewa wannan dukiyar a shede kike da ki rabu da ita a shede kike da ki hakura da wannan dukiyar to shine ma'anan annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim kaman yanda ya faɗa hadisin Jabir ɗan Abdullahi hadisin da Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi manzo Allah yana cewa ni ne nafi cancanta ga kowanne mummi fiye da kansa man mata wa alaihi dainu fa ilayya wa alayya wa man mata wa taraka malan faliwarasatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu ya bar bashi to bashin ya dawo kaina duk wani mu'mini ko wani musulmi da ya mutu ya bar bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashin a zo wajena ni zan biya wanda kuma ya mutu ya bar dukiya to aje a raba wa magadansa sallallahu alaihi wasallama kun ga bai ce in ka mutu ka bar bashi a zo wajena in ka mutu ka bar dukiya shi ma a kawo min ba saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaunar al'ummar sa sai ce in mutun ya mutu ya bar bashi to a taho gare ni zan biya bashi in kuma ya mutu ya bar dukiya to a karanta suratul nisa'i a ga yaya Allah ya ce a raba gado aje a raba wa magadansa aje a ba wa magadansa su raba gado sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan hadisi ya tabbata wato hadisin Abdullahi dan Hishamin Allah ya kare yadda a gare shi yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana rike da hannun Umar dan Khattab da Umar dan Khattab ya ji dimin hannun annabi a hannunsa annabi ya rike hannunsa sai ya ce ya rasulullah na fi kaunar ka sama da kowa a duniya in ban da kaina kaina kawai nake so sama da yadda nake son ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la wallahi ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika yace a Umar imanin ka fa ba zai cika ba har sai ka fi so na sama da yadda kake son kanka indai har kana son kanka sama da yadda kake so na to imanin ka bai gama cika ba Umar dan Khattab sai yace to wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu na ji na fi son ka sama da yadda kake so sama da yadda nake son kaina sai yace da shi al'ana ya Umar sai yanzu imanin ka ya cika saboda haka imanin mutum ba zai cika ba har sai ya zamana cewa yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda yake son kanshi son manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ba a baki ake yi ba ana kaunar annabi ne bisa aiki ana kaunar annabi ne akan me akan aiki kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin ta ne gurgurdan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dinkin ce mu ne masoya manzo mu ne masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin furta da bakinki amma kuma ayyukanki 100% sun saba ma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaunarki da annabi bata cika ba ko kuma ya zamana cewa a shari'o'in da annabi yazo da shi kina daukan wanda ya miki ne wanda bai miki ba ki ajiye shi to wannan shi ma fa addininki bai cika ba Allah ya sa muna fahimta saboda haka kaunarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana da alaka da yadda kika fifita son shi ne akan ki kina son ki yi kaza zaki burge kanki in kin yi zaki burge kawaye in kin yi zaki burge yan uwa da dangi idan kin yi amma kuma in kin yi zaki fusa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai ki hakura da burge kanki da kowa domin guje ma fusa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda haka Allah ta'ala yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi cancantar mu'minai sama da kawulan su gaba ta biyu sai Allah yace wa azwajuhu ummahatuhu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ko iyaye ne ga mu'minai matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen mu'minai ne duk wani annabi duk wani wanda yake cikin wannan al'ummar inda yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to iyaye ne matan annabi iyaye ne ga mu'minai matan annabi iyaye ne ga mu'minai saboda haka duk wani mai imani duk wani mutumin da ya yi imani da Allah to matan annabi iyaye ne a gare shi duk wanda kuma yake dan halal ne mai tarbiya ai ba ya zagi uwarsa ba ba ya zagi iyayensa ba shi yasa anan ne aqidar shi'a ta zama batacciyar aqida mummunar aqida aqida ta zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin duk wanda ya zagi matan annabi in dai ya yarda shi mai imani ne to ya zagi uwarsa dan Allah ya ce matan annabi iyayen mu'minai ne. Allah ya faɗi cewa matan annabi iyayen mu'minai ne. Saboda haka duk wanda ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallama, to ko dai ya yadda ya zagi mamansa ko kuma ya ci da kansa cikin mu'minai, ya koma cikin munafiki ko kafirai. Wannan ita ce ka'ida. Shi yasa ai za mu zo mu samu aya a gaba, Allah ya hana in annabi ya rasu kar wani ya auri matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wama kana lakum an tu'dhu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana inda Allahi azima. Allah ya ce laifi ne mai girma wani daga cikin ku ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya auri matan annabi bayan annabi ya rasu har abada. Haka tunda annabi ya rasu, to idan ya rage ne daga kai sai su a duniya, to haramun ne ka aure su saboda iyayenka ne. Kuma ko babanka ne na haihuwa ya auri mata ya sake ta ko ya mutu ya batta, idan daga kai sai ita ne kuka rage a duniya, ba aure tsakaninku. Dan Allah ya ce wala tankihu manaka ha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah ya ce kar ku yadda ku aure abinda iyayenku suka aura na mata, domin wannan alfasha ne kuma abin ki ne a wajen Allah, kuma hanya ta yi muni. A ce mutum babansa ya auri mata kuma daga baya shi ma ya aure ta, Allah ka tsare mu. Saboda haka wannan shine wato ma'anar wannan gaba da Allah ta'ala ya ce wa azwajuhu ummahatuhum, matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyayen mu'minai ne. Wa azwajuhu ummahatuhum, matan annabi iyayen mu'minai ne. To sai Allah ya kawo wani hukunci ya ce wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi min almu'minina wal muhajirin. Allah ta'ala sai ya ce wa ulul arham, dangi ma'abuta zumunci na jini, ba'duhum awla bi ba'din, sashi shi yafi cancanta da sashi fi kitabillah a cikin littafin Allah, min almu'minina wal muhajirin, sama da mu'minai da kuma muhajirai, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, sai dai in kuna so ku yi ma masoyanku cikin mu'minai wani abu na alheri. Wannan gabar malamai suna cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, akwai abin da annabi yayi da ake kira da al-mu'akhatu bainal muslimin, shine kulla alaka ta dangantaka da zumunci tsakanin musulmai. Shine tunda su sahabban da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ai sun baro gidajensu ne ko, da dukiyoyinsu da iyalansu da ƴan uwansu da kowa da kowa, yanzu sun dawo garin Madina ba su da komai, ba su da kowa. To yanzu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine kowane mutum cikin mutanen Madina sai a bashi mutum ɗaya cikin ƴan Makka ya kula da cinsa da shansa da masaukinsa da komai nashi, sai zama shine ɗan uwansa a cikin gari. A gidansa zai sauka, a gidansa zai kwana, shi zai ciyar da shi, shi zai sayar da shi, shayar da shi, shi zai tufatantar da shi, shi zai bashi masauki. To duk wanda aka kawo shi aka hada shi da dan uwansa cikin mutanen Madina, sai ya ce da shi uqasimu kamali nisbaini wa uzawijuka, zan raba dukiya ta biyu in baka rabi, mata na ma kuma zan raba su biyu in baka rabi, ina da mata biyu ko uku ko hudu, zan fito da su ka zabi wacce ta yi maka kyau a ciki in sake ta ka aure ta. Domin lokacin farkon zuwa Madina ne ba fara saukar da hukunce hukunce ba, hukunce hukuncen idda ba su sauka ba tukunna. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya da ƴan uwantaka tsakanin Abu Bakar Siddiq da Khadijah ibn Zaid, sannan Umar ɗan Khattab da wani mutum, sannan Uthman ibn Affan da wani mutum cikin kabilan Banu Zuraik, da kuma wato Az-Zubair ibn Al-Awam da kuma Ka'b bin Malik, haka nan Abdurrahman bin Auf da kuma Sa'ad ibn Rabi'a, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada ƴan uwantaka tsakanin su. To sai ya zamana ƴan uwantakan sai ta yi karfi, kaunar juna tsakanin su sai ta yi karfi, har aka wayi gari mutum cikin mutanen Madina in zai mutu ya bar dukiya, sai ce to in ya mutu dukiyan kaf a kwashe a ba ma wannan dan uwansa da aka hada su da shi cikin mutanen Makka. Kenan yanzu kun ga da matansa da ƴaƴansa da ƴan uwansa ba su da mi, ba su da komai cikin gadonsa, saboda dukiyar ya ce a ɗeba duka a ba ma wannan dan uwan nashi. to ana tafiya a haka a haka shine Allah ya saukar da wannan ayar da kuma makamancinta a cikin suratul anfal qaulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim to shine Allah ta'ala yace anan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ma'abuta dangantaka na jini sashin su shi yafi cancantar gadon sashi a cikin littafin Allah min almu'minina wal muhajirin sama da mu'minai ko muhajirai idan mutun ya mutu suwa suka fi cancantar cin dukiyansa suwa suka fi cancantar cin gadon sa sune yan uwansa na jini muna fahimta ku maimakon a ba mu mu'minai ko muhajirai sai a dauki dukiyar a raba mu yan uwansa na jini a bi dokokin da Allah ya saukar wajen raban gado a raba mu dukiyar tsakanin matansa da ƴaƴansa da iyayensa da duk wanda yake da haƙin cin gadon sa sai Allah ya ce amma sai dai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kuna so ku yi abin alheri wa masoyanku to anan ne wasiya ta fito idan mutun ya tashi mutuwa ya kwanta rashin lafiya ya kuma tabbatar yana tunanin cewa wannan ciwon ba tashi zai yi ba to shari'ar musulunci ta ba shi dama an yaddan masa da yayi wasiya cikin dukiyarsa wasiyar da zai cikin dukiyarsa kuma ɗaya bisa ukun dukiyar ya bar miliyan uku to sai ce miliyan ɗaya a ɗauka a kai masallaci a cikin miliyan ɗayan nan 200,000 a kai masallaci 200,000 a kai makaranta kaza 200,000 a bawa marayu 100,000 kaza ya rarraba a tsakanin miliyan ɗayan nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tambayi wani sahabinsa ya tambaye shi Sa'd ibn Abi Waqqas a lokacin da yake kwance ba lafiya yace ya rasulullah na kwashe dukiyata duka ina mutu akai ta baitul mali manzo Allah yace masa a'a yace to na raba dukiyar gida biyu manzo Allah yace masa a'a yace to na raba gida uku sai manzo Allah yace as-sulusu wa sulusu kathir yace ɗaya bisa ukun ma dai shi din ma dai yayi yawa amma dai a bar shi a haka to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka bar magadanka cikin alkhairi cikin wadata yafi alkhairi sama da ka bar su a wulakance suna bin kan mutane suna bara to sai dai akwai kuma abin da ake ce ma waqafi waqafi kuma mutun yana yi ne tunda lafiyar sa kafin ya iso gargara ta mutuwa kafin ya iso gargara ta mutuwa kamar misali yanzu mutun ne mai dukiya sai ya samu katotan fili katan fili sai ya gina irin masallacin nan na gwallaga ya gina ga masallacin maza ga masallacin mata ga makaranta ga hallin ga wajen santa kaza ga asibiti ga wayi ga wayi tunda lafiyar sa sai ya ce to wannan ginin yayi waqafin sa ne fi sabilillah to wannan waqafin da yayi ko ya mutu wannan wajen baya cikin gadon sa kuma iyalansa ba su da tasarrufi a cikin wannan wajen iyalansa ba su da iko tasarrufi a ciki saboda me saboda waqafi yayi waqafi kuma na Allah ne so waɗanda ya daura su akan wannan aikin suke kula da shi tuntuni to su ne dai za su ci gaba da kula da wannan bangaren babu kuma wani a cikin su da zai ci gado in wayannan sun mutu an tarbiyanci wasu su tashi su daura wayannan su ma sun mutu an tarbiyanci wasu su tashi su daura har lokacin da Allah zai ga dama ya kawo idza zulzilatil ardu zilzalaha ina fatan mun fahimta amma ba za a zo a dauka a ce a ba mu wani cikin ƴan uwansa ko a ba mu wani cikin magadansa ko kuma magadansa suna fama da yunwa ko wani abu a ce wai a dauki waqafin da yayi a kyautar a rabar ko a sayar saboda a ba mu iyalansa ba zai yi ba saboda yanzu ya dawo kayan Allah ne muna fahimta ku saboda haka wannan shine waqafi amma wasiya idan ka zo mutun ya zo mutuwa sai tattara abin da yake da shi na garin kuɗi yana da miliyan 30 gashi nan kuma in ya hado da kadarorin da yake da su da filaye da waye da waye da gidaje za su yi miliyan 100 to yanzu in ya hada ga miliyan 100 ga miliyan 30 na kuɗi ya hada su waje daya to sai ya kasa su gida uku sai ya yi wasiya akan kashi uku akan kashi daya a cikin uku sauran kashi biyu cikin uku kuma ya bar wa magadansa mun fahimta ku shine Allah ya ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kuna so ku yi abin kirki zuwa ga ƴan uwanku masoyanku dan ka'idar rabon gado ma Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha audain, ka'idar rabon gado kafin a raba gado sai an cire bashi, an cire wasiya, abin da ya rage kuma sai a raba. Ya bani miliyan 150, ya ce a yi masa sadaka da miliyan 50, sannan kuma gashi ana bin sa bashin miliyan kaza, to sai an cire bashi, an kuma cire wasiya, to sannan kuma abin da ya rage sai a raba. Sai dai malamai suka ce idan bashi ya ci sama da 1/3 dukiyar an biya masa bashi, to sai suka ce yanzu za a sake abin da ya rage din, to shi sai a kasa shi gida uku, sai a yi mishi sadaka da shi, wasiyan da ya bayar sai a yi mishi sadaka da shi, sauran gida biyun kuma sai a raba. Amma sai an cire bashi, sai kuma an cire wasiya tukunna gabanin araba dukiya. To saboda haka Allah ta'ala ya ce kana zalika fil kitabi mastura, wannan hukuncin yana nan rubutacce a wajen Allah a littafin lahul mahfuz. Allah ne ya zantar da wannan hukuncin cewa na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cancantar kowa sama da kansa, na biyu matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne, na uku kuma ƴan uwa na jini su suka fi cancantar su ci gadon mutum sama da mi, sama da abokai ko kuma masoya cikin mu'minai. Wannan zantaccen hukunci ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Na'am.
Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani dangane da alƙawari kuma da ya dauka da annabawan Allah. Wannan kuma yana cikin uslubin Qur'ani, in an yi magana akan kaza sai a tsallaka a taba wani bangare, in an gama da wannan kuma sai a sake taba wani bangare, saboda alqur'ani ya tabo duk wani sashi da wani bangare na rayuwarmu gaba daya. Allah ka samu dace. Allah sai yace wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum, Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka tuna ka ambaci lokacin da muka riki alqawari daga annabawan Allah, duk annabin da Allah ya aiko Allah yace mun yi alqawari da shi. Allah yace wa minka, kai ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun dauki alƙawari da kai, wa min Nuhin hakanin annabi Nuhu da yake manzon farko ne, wa Ibrahima hakanin annabi Ibrahima da yake shine uban annabawa, wa Musa hakanin annabi Musa wanda Allah yayi magana da shi, wa Isa ibn Maryama hakanin annabi Isa danna na Maryama wanda yake kalman Allah ne kuma ruhin Allah, wa akhadna minhum mithaqan ghaliza, Allah madaukakin sarki yace kuma mun riki alƙawari mai kauri daga gare su, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, Allah madaukakin sarki yace domin Allah ta'ala ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu, wa addalil kafirina azaban alima, sannan Allah yayi tanadin azaba mai radadi ga kafirai. Allah ya tsare mu. A wannan ayan aya ta 7 Allah yana bayani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum, ka tuna lokacin da muka riki alƙawari da annabawa, mun riki alƙawari da annabawan Allah, duk wani annabin da Allah ya aiko to ya riki alƙawari da shi. Sai Allah ya ce to wa minka, Allah yayi abin da malamai suke kiran shi da zikrul khas ba'd al'am, shine idan an ambaci kowa, kowa ya shigo, to sai kuma a raba, sai kuma a ware a ambaci wasu waɗanda suke masu muhimmanci, wanda suka fi muhimmanci. Kun ga yanzu nan Allah ya ce wa idh akhadna minan nabiyina, ai kowane annabi ya shigo, amma sai Allah ya ware waɗannan annabawa guda biyar ulul azmi, sai ya ce hadda ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa minka, hadda ma annabi Nuhu wa min Nuhin, hadda annabi Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam, sai Allah ya ware su saboda muhimmancin su. Kamar misali ne mu ce yau ƴan nisa'u sunna sun zo karatu, hadda ma amiransu, yanzu Amira ta shiga cikin Nisa'u Sunna ko bata shiga ba ta shiga cikin su amma me ake so a nuna saboda ana so a nuna muhimmancin zuwa taron bayan sauran membobin sun zo ita ma jagora ta zo ita ma ina fatar mun fahimta saboda haka to shine sai a ce an ambaci zikrul khas ba'dal am an ambaci kebantacce bayan an game ambato gaba daya kamar yadda Allah ya ce hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce ku kiyaye salloli gaba daya sai ya ce hadda ma sallar nan ta tsakiya wace salla kenan sallar la'asar to amma da aka ce ku kiyaye salloli gaba daya sallan tsakiya sallar la'asar ta shiga ko baki shiga ba ta shiga amma me yasa aka kebance ta aka ambace ta daban saboda muhimmancin tafiye da sauran falalanta akan sauran kamar yadda Allah yake cewa ne tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku hadda ma mala'ika jibrilu suna saukowa yauma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan ranan da mala'ika jibrilu zai tashi da sauran mala'iku sahu sahu kun ga Allah ya ambaci mala'iku mala'ika jibrilu ai shi ma ya shiga amma saboda a nuna muhimmanci da kuma masifar ran tashin kiyama a ce mala'iku sun yi sahu sahu kai hadda ma shugaban su mala'ika jibrilu to shine anan Allah ya ce murriki alƙawari da annabawa hadda ma wa'annan manya-manyan ulul azmi minar rusul annabawa guda biyar wanda suka fi kowane annabi matsayi to har su ma Allah bai bari ba yayi alƙawari da su me ake so a nuna mana shine alƙawarin fa na da muhimmanci shi yasa yace wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun riki alƙawari mai kauri ma'ana alƙawarin mai karfi ne to wani alƙawari ne Allah ya rika da su na farko dai shine alƙawarin isar da sakon Allah duk wani annabin da Allah ya turo shi to ya masa alƙawari yayi alƙawari da shi cewa zaka isar da sakon Allah ba tare da ka boye komai a ciki ba wannan kuma shine ma umarnin da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqaumal kafirin Allah ya ce ma annabi ya kai wannan manzo mai daraja ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka in ka boye wani abu to daidai yake da kamar baka isar da duka ba karka ji tsoron wai in ka isar da wani sako wani zai cutar da kai a'a wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai tsare ka daga sharrin mutane inna allaha la yahdi alqaumal kafirin Allah baya shirye da mutanen da suke kafirai wasu malamai suka ce abinda alƙawarin da Allah ya rika da annabawa shine alƙawarin da Allah ya ambata a suratu ali imran da yace wa idh akhadha allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna Allah yayi alƙawari da annabawa yace duk abinda na baku na wato littafi ko hikima ko wani sako annabi na cikin karantarwa na cikin wa'azi sai ga wani manzo ya zo masa yana mai gaskata abin da ke tare da shi Allah ya ce to za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi ma'ana shine idan aka turo annabi wannan annabin na cikin isar da sako sai ga wani annabi ya zo daga bayansa to ka'idar Allah ita ce annabin nan da ya fara zuwa to zai ajiye nashi shari'an ya bi annabin da ya zo a baya shi yasa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe duk wata shari'an da aka taba turo wani annabi da ita duk wani manzo da aka turo shi a baya to isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe shari'arsa shari'ansa ta tashi aiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai inda annabin Musa na da rai to ba abin da zai tsiratar da shi a gaban Allah sai ne ya bi neman biyayya Allah ya ce da su qala aqarraltum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarrana qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala ya ce kun yadda kun karbi alƙawari suka ce mun yadda Allah ya ce to ku shaida ni ma kuma ina mai kafa shaida tare da ku to wasu malamai suka ce wannan shine alƙawarin da Allah ya rika da annabawa cewa duk manzon da ya zo a baya za ku yi imani da shi kuma za ku karfafe shi kuma za ku taimake shi illa iyaka Allah cikin ikonsa in ya ga dama yana iya turo manzanni biyu a lokaci daya kamar yadda ya tura annabi Musa da annabi Harun a lokaci guda kamar waɗancan annabawa da Allah ya tura a cikin suratu Yasin ya tura annabawa biyu daga baya ya ƙara ƙaro uku wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'a al mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون الله يتورى موسى النباوى بيوسكى قرية تازوزي قال يتورى موسى نعوك إن يسوكما سيتورى النباوى بيو ألوكة تيليا أما ونن ناچنگرين ونن ناچنگرين كما يدى يتورى النبي إبراهيم لكما النبي لوتو حسلي ما النبي لوتو دا yana daga cikin waɗanda annabi Ibrahim ke musu wa'azi su musulunta kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul ankabut wa qala inna mattakhaztum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin Allah ya ce fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim annabi Ibrahim shine yayi wa'azi annabi Lut ya musulunta da ya musulunta kuma Allah ya ce ma annabi Lut to kai ma an tura ka zuwa ga mutananka ka je ka musu wa'azi to saboda haka wayannan annabawa guda biyar da Allah ya ambata to ya ambace su ne ya kebance su da ambato saboda girmama su kamar yadda ya ambace su a cikin ayar suratul shura shara alaikum min ad-dini ma wasabihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi kabura alal mushrikina mata da uhum ilai to bayan Allah yayi bayani sai yace li yas'al as-sadiqina an sidiqihim Allah madaukakin sarki yace karshen al'amari yadda al'amarin zai je karshe shine Allah zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu ran tashin al-kiyama Allah zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu wannan ita ce ka'idar Allah ranan al-kiyama ba abin da zai tsiratar da mutum sai gaskiyarsa game da Ubangiji. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah zai ce ranar alkiyama rana ce da gaskiyar mai gaskiya ta amfane shi. Ma'ana in baka da gaskiya to shikenan. Daka gaskiya kuma bai da alaka da tarin ilimi ko tarin karatu ko tarin dukiya ko matsayi ko wani abu makamancin haka. Gaskiya ita ce Allah da ya baki ilimi hadisai 10 kika haddace. To cin hadisai guda 10 nan da wanne kika yi aiki? Ayoyi 10 kika haddace kika san ma'anan su ayoyi 10 nan da wane kika yi aiki wannan shine yanfa usadiqina sidquhu wanda ya iya ayoyi 10 yayi aiki da su to shine mai gaskiya akan wanda ya iya alqur'ani gaba ɗaya kuma bai aiki da shi ba liyas'al as-sadiqina an sidqihim Allah ta'ala yace Allah zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu Allah zai tambayi annabawa shin kun isar da sakon nan ba Allah ya tura su su isar da sako ba ayyun su amintattu ne akan sakon Allah to Allah zai tambaye su yaya gaskiyar isar da sakon kuma annabawa gaba ɗaya sun isar da sakon su annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshen zamani shi ma ya isar da sakon sa sannan kuma zai tambayi su al'umman da aka aika musu yaya gaskiyan su wajen aiki da sako shine yace falanas'alannal ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin Allah ya ce za mu tambayi waɗanda aka turo musu za kuma mu tambayi wanda muka tura ɗan aikin za a tambaye su wanda aka yi aike zuwa gare su su ma me su ma za a tambaye su ɗan aike za a tambaye su kun isar eh to da kuka isar wace amsa aka ba ku yauma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah zai tambayi manzanni bayan ya tattara su yace da su san da kuka je kuka yi wa'azi kuka isar da sako wace amsa aka ba ku an yi imani da ku shine yace yas'al as-sadiqina an sidqihim sannan sai yace wa addalil kafirina azaban alima sannan Allah madaukakin sarki yayi tanadin azaba mai radadi ga waɗanda suke kafirai waɗanda suka kisi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki yace zai musu azaba mai radadi ya musu tanadin azaba mai radadi na'am Allah ta'ala yace
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
الله سبحانه وتعالى bayan ya gama bayani game da alƙawarin da ya dauka da annabawa da kuma cewa zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu kafirai kuma ya musu azaba to Allah kuma sai ya karkato da magana zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tuna musu wani agaji da taimako da ya musu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya ni'imtar da ita a gare ku iz ja'atkum junudun a lokacin da wasu rundunoni suka zo muku rundunoni na kafirai wa junudan lam tarauha iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan Allah yace sai muka aika musu da iska wa junudan lam tarauha da wadansu rundunoni na mala'iku wadanda ba kwa ganin su wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah madaukakin sarki ya kasance mai gani ne game da abubuwan da kuke aikatawa iz ja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku ta samanku wa min asfali minkum da kuma ta kasanku wa iz zaghatil absaru a lokacin da idanuwa suka kauce maganin komai in ba makiya ba ba inda idanku yake kaiwa idanku yayi turuturu idanku ya tsaya char ko kyafta ido ba kwa yi kuna kallon inda kafirai suke wa balaghatil qulubul hanajira zukatanku kuma suka cike da tsoro tsoro ya cika zukatan zukatan kaman za su iso makogoro wata zununa billahi zununa kuka yi ta zace zace game da ubangiji kuna ta tunanin shin ko Allah zai kawo agaji ko ba zai kawo ba hunali kaptuliyal mu'minuna anan ne fa Allah ta'ala ya ce aka jarabci mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida kuma aka girgiza su girgizawa mai tsanani wadannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin babba daga cikin manya-manyan ni'imomin da ya yi ma musulmai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da aka yi yaki wanda ake kiran yakin da yakin Khandaq ko yakin Ahzab wannan yakin labarin yakin da ya zo a cikin suran shine asalin tushen inda suran ta zama suratul Ahzab saboda wa'annan rundunoni da suka zo to ana kiran yakin ko kuma a ce ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq ko kuma ghazwatu bani quraiza wato khandaq shine gololo kenan eh mun san gololo ku na'am ba ku san gololo ba to na'am to Khandaq wato kamar kace rami mai fadi mai zurfi shine Khandaq eh yayi wato rami ne mai fadi sannan kuma mai zurfi dalilin da yasa aka kira shi da Khandaq shine saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cikin garin Madina yayi alƙawari da su wa'annan kafirai Yahudawa da suke cikin garin Madina Banu Quraiza da Banu Nadir da kuma Banu Qainuqa da sauran kabilun da suke cikin garin Madina na Yahudawa Annabi yayi alƙawarin zaman lafiya da su cewa ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taya a yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba ba za ku taya ba za mu taya a yaƙe ku ba to lokacin da a kafirai daga waje suka kawo hari wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zamana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun shiga tsaka mai wuya domin su wa'annan kafirin Yahudawa na Banu Quraiza an zo an yi alkawari da su amma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya bi hanyoyin da ya bi domin ya sa su warware wannan alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai zamanin yanzu ga sahabbai da Annabi da sahabbai sun shiga gaba kura baya siyaki waje ga kafirai ciki kuma ga Yahudawa to ne za a fara idan an fara da na waje su na ciki kuma za su bi matan su da ƴaƴan gida su karkace su. Idan sun ce bari mu fara da na cikin gida, kafin su gama da su na wajen su kuma sun shigo, sun kewaye su sun musu kawanya. To wannan yasa Salmanul Farisi ya ba da shawari akan cewa su a ƙasan su ta Farisa, idan irin wannan yakin ya taso, to abin da suke yi shine suna tona rami mai fadi mai zurfi ta yadda kafa dai ba za ta iya tsallakawa ba, doki ba zai iya tsallakawa ba, duk wanda kuma ya fada ciki to shikenan kuma yayi baibai da duniya kenan. Wannan shawarin da Salmanul Farisi ya kawo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawarin hannu bibbiyu, yace masa bai a bazama a fara tono a kewaye garin Madina da wannan rami mai fadi mai zurfi. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, Annabi da kansa shi ma ya dauki diga, aka sunkuya aka fara aiki har sai da aka iso kan wani dutse, duk wanda ya buga mai gatari sai gatarin ya tsalle ya dawo. Sai aka zo aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani dutse nan fa ya kifa suwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi kabbara yayi bismillah ya bugi dutsen, ya sake dukan dutsen, ya sake dukan dutsen, sai dutsen ya nike. Yace an nuna mun mun ci Farisa, mun ci Rum, mun ci kafiran Makka da yaki, su ma wayannan Yahudawan mun gama da su sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To saboda tsananin yadda aka dauki satuttuka ana wannan aikin, gashi ba abincin da za a ci, Annabi ba abincin da zai ci haka nan sahabbai, daga kowa a cikin su dutse yake sawa a cikin sa ya daure cikin saboda yima iska nauyi, don in ba dutse a cikin zai zama fele fele, iska tana zuwa za ta daga shi. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya daga cikin sa, sahabbai suka ce sai muka ga kowa na sa dutse daya, Annabi kuma dutse biyu yake sawa, kenan yunwan da yake ji yunwan mutum biyu ce. Wannan yasa Jabir bin Abdullah ya ga halin da Annabi yake ciki, ya marmaje tafi gidansa, ya duba dan abincin da yake da shi a gida dan kadan ne, ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, a gidana akwai abincin mutum uku, saboda haka ka tawo aslali da kai da wasu mutum biyu ko Abubakar da Umar, ku je ku ci abinci ku dawo. Yana fadin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a kowa ya aje kayan aiki, za mu je gidan Jabiru mu ci abinci. Kun ga kuwa sai wani sai ya ce ta lallai ka jango mu jangon makanka, abincin mutum uku yanzu an ce ma mutum kusan dubu ɗaruruwan mutane sai to za a je a ci abinci. Jabir ya saurayi tafi gida ya ce matansa to yau fa an yanka ta tashi, me ya faru? Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo tawagan sahabban nan kaf ga sunan tahowa. Yace to mu zuba ido me yiwa mu ga mu'jizarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kulli na gurasa yana zubawa da hannunsa yana soyawa abincin mutum ukun nan, sai da duka sabban nan suka ci suka koshi, kuma ma sai da ya zama na kullin ya kan sallallahu alaihi wa sallam. Mu'jizar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam, hannunsa akwai albarka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yazo ya tatsi nonon dabba, nonon wato hantsan dabban ya bushe ya kafe, ba abin da yake fita daga jiki, amma da ya bubbuga hantsan dabban sai gashi ya tatso nono an cika bahuna sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To wannan yakin shine Allah yake tuna mu mu'minai, yake tuna mu sahabbai, ku tuna irin ni'iman da na muku, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'iman da Allah ya yi muku, iz ja'atkum junudun, lokacin da rundunoni suka zo muku ta ciki ta waje, fa arsalna alaihim rihan, sai muka turo musu da iska, wa junudan lam tarawha, da rundunan mala'iku wanda ba ku ganin su, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa. To shine wannan rundunan kafiran da suka yi so suka ga an yi wannan tonon suka kasa shiga cikin garin Madina, sai dai su tsaya daga waje suka yi kafa sansaninsu su kafirai. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare ga iska yana kadawa ga sanyi, Huzaifa na kwance a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi in ya kabbalta sallah yayi nafila, in yayi sallama sai ya ce masahabbansa, wane ne zai je ya leko min halin da kafiran nan suke ciki, in ya je ya dawo na musu alƙawarin aljanna. Sahabbai suka shiru, kun san ko duk abin da aka ce masahabbai ku je ku dawo ga aljanna, kuma suka shiru ba wanda ya daga hannu to tsoron ya kai tsoro tsoro ya kai tsoro jarumai irin su Umar irin su Ali irin su Uthman jarumai asalin jarumai amma ana ce ga aljanna kowa ya shiru Uzaifatu ibn al-Yamani yace can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ya taba ni yace waye wannan Huzaifa ne yace eh waye wannan yace Huzaifa ne sai yace Huzaifa sai yace eh yace to daga jin ya maimaita sunana yace to na san ni zai tura yace ka je ka leko min asirin su ka buya ka dawo ka bani labari yace sai na samu wani kwarin gwiwa da na samu shine annabi ya ce min ka je ka dawo alama ce ta cewa zan je in dawo domin inda ba zai dawo ba annabi ba zai ce mai ka je ka dawo ba sai ya ce min ka je ka dawo saboda haka Huzaifatu ibn al-Yamani ya shiga cikin su ya saje ya ji ana ba da shela afa bi a hankali bare suna iya shigowa don leken asiri shi ma Huzaifatu sai ya fuske sai ya kalli wani kafiri a cikin sai ya ce kai waye sai ya ce ni ne wani sai ya ce to Allah ya taimake ka na dauka daga cikin ka tsallako saboda dama yaki ya yi da dabara daga ana cikin wannan yanayin sai ga iska nan Allah ya turo ta daga mutum sama ta raba shi biyu ta sauke shi manya-manyan tukwanen da suka kafa domin a tafasa ruwan zafi a sha dumi Allah ya sa iskan ta daga tukwanen ta sauke tukwanen a ƙasa daga iska ta daga mutum sama ta daga tukunya a sama da shi kafirin da tukunyan sai su haɗe a sama to shine Allah yake tuna musu kun ga ƙarshe wannan yakin ai Allah ne ya yake shine Allah ya ce to yayin muka turo musu wata iska da wata runduna wanda ba ku san da ita ba to shi haka Allah yake yana da rundunoni masu yawa kuma ya alamu junuda rabbika illahu yanzu in ba mu manta ba kwanakin nan a baya mun ga yadda wuta ta gobaran daji ta tashi a kasan Amurka a wani sashi na wannan kasan Amurka wannan jihohi na California ko Los Angeles da kasa da wuta ta tashi a ciki ta dinga ci ta dinga ci babu irin tutiyan da ba su yi ba da ci gaba sun ce duk duniya ba inda ta kai su ci gaba sun fi kowa ina ci gaba amma wutan ta tashi duk wani ci gaban technology da duk wani kayan kashe wuta da duk wani extinguisher da za su yi amfani da shi don su kashe wutan Allah ya ki wutan ta mutu sai da ta kona iya abin da Allah yake so ta kona sai ce ta tsaya dan ya nuna musu ikonsa wannan wajen yankin su ne suka yi makansu take da cewa su godless nation ne su yankin su ba Allah saboda kai ma ko ina akwai Allah to su yankin su ba Allah a wajen su ne aka yi taron duniya na dukkanin bangarorin addinai gaba daya suka taru wata mai jawabi ta tashi fitsararriya ta yi jawabi cewa cikin abun farin ciki da ya faru a wannan taron taron duniya ne kowane abun bauta an ambace shi amma Allah musulmai yana da zero mention ko so dai ba a kira shi ba yace wannan abun farin ciki ne a wajen su ace duk a gama taron gaba daya amma Allah ba ambace shi ba to duk yanzu sun gama sai Allah ya turo musu wuta technology sun yi tafi a banza wutar bata tsaya ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya ce mata ta tsaya wannan rundunar Allah kenan akwai musulmai ba inda babu musulmai sai dai ana samun rinjaye ai wasu zama musulmai wasu zama kafirai to ikon Allah kuma in Allah ya tashi wani lokacin ya ga dama ya tashi azaba sai ya ga mai kowa da kowa idan an je lahira kuma sai a ware yanzu a nan kasar mu watannin baya an yi damina an yi ambaliya a Maiduguri da wani sashi na karamar hukumar gamawa a nan cikin jihar Bauchi muna ganin yadda ruwan ya zo da yadda ya tafi da gidaje da yadda ya tafi da mutane labarai suka yi ta zuwa musamman garin Maiduguri da yake duk wanda ya san garin ya san gari ne da ya tara yawan matsafa labarai suka dinga zuwa kan cewa akwai mutane da yawa wanda ga sun makance wasu da sun haukace wasu da sun kurince saboda an musu binne-binne a cikin ƙasa amma ruwa ya zo ya tono abin da aka binne sai ga wanda ya shekara goma a haukace hankalinsa ya dawo sai ga wanda ya shekara 10-10 a makance ga idonsa ya dawo saboda dama an binne ne Allah kuma ya tone shi wani abun an binne ne a cikin kabari wani abun an tona rami ne an binne sai ga shi Allah ya tone shi to wannan rundunar Allah kenan wama ya'lamu junuda rabbika illa hu dama ai ba abu guda uku manya da mutun yake amfani da su a duniya kamar wannan abu uku iska ruwa wuta iska da ruwa da wuta to su ma in Allah ya ga dama yana iya juya su su zama azaba mutanen annabi hudu ba da hadiri da guguwa akai musu azaba ba falamma ra'awhu adidan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha adidun mumtiduna Allah ya ce bal huwa mustajaltum bihi rihun fiha azabun alimun tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum wannan shine azaban da akai musu sun ga hadiri gan yayi gangami sai suka ce a yau kan da a samu ruwa Allah ya ce ina ba ruwa bane azabal da kwace in an isa a kawo muku ne ita ce Allah ya kawo muku ita mutanen annabi lutu annabi nuhu Allah ya musu azaba da ruwa ruwa ta sama ruwa kasa ta kasa sai da Allah ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya kafin ya ce ma sama ta tsaya da ruwa kasa ta tsotse ruwan da ta sha waqila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi to kun ga Allah in ya ga dama yayi azaba yana da nau'ukan azaba iri ta kala kwanakin baya ko shekarun baya a nan cikin ƙwariyan cikin garin Bauchi ai Allah ya turo mana iska mun ga yadda iska ta yi kwa shekaru kusan 4-5 baya akan abin da ya shafi wato washe garin sallah iskan nan da ta zo ta dinga rusa gidaje ta rurrusa gidaje mutane da yawa suka mutu gine-gine suka faffado akan mutane wannan wato wani alama ce da ke nuna cewa fa Allah na san al'umma da alkhairi shine in sun saba masa sabon yayi yawa to sai Allah ya turo musu wani signal don su gane su tuba wannan alama ce ta kaunar Allah domin bana mantawa a wannan shekaran da iskan nan ta zo yana da wahala wani wanda yake zaune a cikin garin Bauchi ya tuna shekaran da aka bayyana sabon Allah a fili da sunan bikin sallah kamar wannan shekaran yana da wahala to wannan alama ce ta cewa ubangiji na nufin mu da alkhairi in Allah baya nufin gari da alkhairi ko mutane da alkhairi to sai ya bar su su saba sai an ji lahira ya kai su wuta amma in Allah ya turo azaba a duniya don a tuba a gyara to alama ce ta cewa Allah yana kaunar al'umma to kun ga su wayannan Allah ya turo musu iska wajnudan lam taraw hada rundunan da ba kwa ganin su Allah ya ce id ja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku ta saman ku wa min asfali minkum da kuma kasan ku wa idh zaghatil absar a lokacin da idanu wato idanunku suka kauce wa ganin komai in ba makiya ba ko kyafta ido ba kwa iya yi kowa hankalinsa idansa ya tsaya cak waje daya wato yanzu irin wannan bala'in ya waigo ina waigawa ai ba batun juyawa akwai wata masibar da yanzu in ta taso in mutun ya sa idansa ya kura idansa duk abin da zai faru a bayansa ko gefensa ba bai ma san ya faru ba saboda me saboda masifa saboda bala'i to shine Allah ya ce wannan irin wannan abin zai faru ran tashin kiyama innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muti'ina muqni'i ru'usihim la yaltaddu ilayhim tarfuhum afidatuhum hawa tashin kiyama in ta zo aka ga tashin kiyama ga wuta ga mala'iku kowa in ya tsaye da idansa cak ko kyaftawa baya iya yi saboda masifa saboda yana tunanin kare kyafta kafin ya kyafta ya ganshi a wutan jahannama Allah ka tsare mu Allah ya ce wa tazunnuna wa balagatil qulubul hanajira zukata suka cika da bakin ciki da tsoro kuka tsorata wa tazunnuna billahi zununa kuka dinga zace ma Allah kuna ta tunanin to Allah zai kawo mana dauki ko ba zai kawo ba Allah zai kawo mana agaji ko ba zai kawo ba Allah ta'ala ya ce hunalika butuliyal mu'minuna kamar haka ne a wannan lokacin ne a wannan wajen ne aka jarabci mu'minai jarabawa mai girma wa zulzilu zilzalan shadida aka kuma girgiza su girgizawa mai tsanani Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallam barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امين.